sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5 a Jamhuriyar Niger. Haka ma sauran tashoshin FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran computer dake zangon internet suna iddan gwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 14 ga watan Afrilu na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kamun fa mu dunduma cikin shirin rigirgi Maryam ba mu kanu labarai.
To ladan shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace dalibai ƴan mata sama da 200 a arewacin Najeriya, wani sabon faifayin bidiyo da ya nuna ƴan matan watanni 4 da suka wuce ya sa iyaye sun sa ran daliban na nan da rai. Jakarodin Faransa da na Spain da kuma na Burtaniya na birnin Tripoli don goyon bayan shiga tsakanin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi game da gwamnatin Libya. Sannan kuma a wani sabon lamarin da ba sabon ba, mutane daga ƙasar Yemen da yaƙi ya daidaita suna tserewa zuwa ƙasar Somalia.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yau ne ƴan matan Chibok ke cika shekaru 2 a hannun ƴan Boko Haram.
I'm first Nigerian before I'm Yoruba.
Tace ko kadan bamu damu ba wayennan ɗan uwanmu ne da aka sace.
Haa kuma kotun ɗaukar ƙara a Sokoto ta ba da umurnin a mayar da tubabben sarkin Gwandu mai martaba Mustapha Haruna Jakolo kan karagar mulki.
Sashe na 6, sashe na 7 na nada sarakuna da hidda sarakuna. Ya ce kahin a hidda basaraki sai an bincike shi in ya lahi.
Kana bayan waɗannan muna dauke da shirin sai bango na Jumai Ali amma fa duk waɗannan sai kun cika kul labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace dalibai ƴan mata sama da 200 a arewacin Najeriya, wani sabon bidiyo da ya nuna ƴan matan watanni 4 da suka wuce ya sa iyaye sa ran daliban na nan da rai. Bayan ga yanzu ba a samu labarin daliban su 219 da ƴan Boko Haram suka sace a shekarar 2014 daga makarantar sakandaren garin Chibok ba, abinda ya janyo Allah wadai a fadin duniya da zanga-zanga kan titina a Najeriya da kuma miƙa hannun taimako da ƙawayen Najeriya suka yi don ganin an ceto daliban. Hoton bidiyon wanda ya bullo jiya Laraba wanda kuma ya nuna ƴan mata 15 wanda ta yi tun a watan Disamba aka ɗauke shi, shi ne alama ta farko da ke nuna ɗuriyar ɗaliban da aka gani tun bayan bidiyon da aka nuna, wato wanda mayakan suka fidda bayan sace ɗaliban. Yana Galan wadda ɗiyarta Rifkatu Dalam na ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sace ta shaidawa muryar Amurka cewa lallai kam ƴaƴansu ne a bidiyon. Amma ta ce ta ga bidiyon sai dai ɗiyarta ba ta cikin ƴan matan guda 15. Bidiyon ya nuna ɗaliban na magana da harshen Hausa da kuma na Kibaku wajen amsa tambayoyin da wani wanda ba a san ko shi wane ne ba ke yi masu, inda ya tambaye su sunayensu da kuma wajen da aka sace su. Amma ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce yana da damuwa akan bidiyon wanda CNN ta fara nunawa. Gwamnatin ƙasar ta sha samun bayanan bogi akan inda ƴan matan suke tun bayan da aka sace su, ciki har da wani bidiyo makamancin wannan a watan Yulin bara.
Jakarodin Faransa da na Spain da kuma na Burtaniya na Tripoli na birnin Tripoli don goyon bayan shiga tsakanin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke game da gwamnatin Libya. Wannan shi ne karo na farko da jakarodin suka kai ziyara a babban birnin Libya cikin shekaru biyu bayan da aka rufe yawancin ofisoshin jakadanci a shekarar 2014 saboda batakashin da aka yi ta gwabzawa tsakanin bangarorin 'yan bindiga. Daga baya ƙasar ta tsunduma cikin yaƙi wanda ya raba gwamnati da 'yan majalisar ƙasar guda biyu. Jakadodin za su gana da mataimakan sabon prime minister ƙasar Fayez Sarraj, ministan harkokin wajen Italiya Paolo Gentilino ya kai ziyara a Tripoli cikin makon da ya gabata kuma ya sanar da shirin sake buɗe ofisoshin jakadancin a ƙasar. Italiya da Faransa tare da wasu ƙasashen yammacin duniya na nuna damuwarsu akan ƙungiyar NIS a Libya da ke riƙe da ikon birnin Sirte kuma sun ƙaddamar da harare a faɗin ƙasar. Wannan ƙasashen sun ce za su taimaka wajen horar da jami'an tsaro a Libya don tunkarar barazanar da take ƙaruwa a yankin. kasar Libya dai ta tsunduma cikin tashin hankali tun bayan habar da gwamnatin shugaban Muammar Gaddafi da aka kashe shi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani sabon lamari na ba sabon ba, mutane daga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita suna tserewa zuwa yankin da 'yan asalin wurin su ma suka fantsama a faɗin duniya sanadiyyar rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi. A shekarar da ta gabata, kusan rabin mutane 176,000 da suka guje wa rikicin Yemen sun koma yankin Afirka. A cewar cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yawancinsu 'yan Afirka ne da ke komawa ƙasashensu na asali, amma kusan mutane 26,000 daga cikinsu 'yan asalin Yemen ne waɗanda ba su da inda za su je. Wasim Sa'id Muhammad ya isa ƙasar Somalia a watan Fabrairu tare da matarsa da 'ya'yansa maza su biyu. Sun gudu ne daga Yemen bayan da mayakan Houthi suka kai wa gidansu farmaki a Aden, amma sai sa'a iyalinsa ba su gida. Duk da haka, Muhammad ya yanke shawarar komawa Somalia. Haka kuma ɗaya daga cikin ƙasashen, wato Somalia ce ke ɗaya daga cikin ƙasashen da ke amincewa da baƙi, sannan kuma akwai sauƙin rayuwa a wannan ƙasar.
'Yan majalisar ƙasar Iraki za su ƙara ganawa yau Alhamis a cikin makon da ake ciki da takaddama wadda ta kai ga 'yan majalisa da dama ƙin yin aiki a faɗin ƙasar. Kakakin majalisar Salim Al-Jibori ya yi kira da a ɗage zaman na jiya Laraba bayan cece kucin da aka yi ta yi a kan jinkirin kaɗa ƙuri'a game da sabbin naɗe-naɗen wanda ya kai ga naushe-naushe da jefe-jefen kwalabe tsakanin mambobin 'yan majalisa daban-daban. 'Yan majalisar da suka ƙi yin aiki a cikin ginin majalisar dai na buƙatar Prime Minister Haider Al-Abadi ne da waɗanda ya zaɓa a matsayin waɗanda za su iya yi wa gwamnatin ƙasar aiki su yi murabus. Wannan rikicin da ƙin yin aiki ya fara ne tun a shekarun jiya Talata bayan da aka jinkirta kaɗa ƙuri'a. Tun da farko Al-Abadi ya tura wa 'yan majalisar sunayen waɗanda za su yi wa gwamnatin ƙasar aiki cikin watan da ya gabata, amma ya fuskanci turjiya don daga ɓangarorin siyasa daban-daban sun so da kansu su fidda sunayen. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro takon da batun Chibok Girls. Yau ne ake cika shekaru biyu cib da kame 'yan matan Chibok. Ƙungiyoyi da fitattun mutane daga sassan duniya daban-daban suna ci gaba da jimamin wannan lamari. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
But as a nation, have we expressed the will to bring back those children?
Professor Wole Soyinka kenan ke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara ƙaimi wajen ganin an sako 'yan matan Chibok fiye da 200 da ake garkuwa da su a wajen wani gangami da aka shirya domin tunawa da 'yan matan da aka sace. A birnin Lagos ma dai an gudanar da irin wannan gangami, inda wata ƙungiya ta matasan jihohin yammacin Najeriya suka yi kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen ganin an sako 'yan matan na Chibok. Ms. Damilola Ajayi na ɗaya daga cikin shugabannin wannan ƙungiya.
Cannot look away. These people are our sisters. They are part of us. I'm Yoruba. They are Hausa. But we are all Nigerians. I'm first Nigerian before I'm Yoruba.
Ta ce ko kaɗan ba mu damu ba, waɗannan 'yan uwanmu ne da aka sace, ban damu ko da Bahaushiya ba ce ko kuma Bayarabiya. A'a, 'yan Najeriya ne kuma 'yan uwanmu. Idan muka zauna muka yi shiru abin da yake faruwa, to zai iya faruwa ma a wannan yanki. Dole mu tashi tsaye.
We must not lose faith, for God does not do evil. Good enough. President General Muhammadu Buhari assured the people of Nigeria that he will do everything to bring back our girls alive.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mana alƙawarin cewa za a gano inda waɗannan 'yan mata suke kuma a dawo da su. Ko kaɗan ba za mu karaya ba, za mu ci gaba da fata alheri ga gwamnati na ganin an ƙwato waɗannan 'yan mata da aka yi garkuwa da su. Hasali ma dai wani shatale-tale da ke angon falo mu ne aka kewaye shi da hotunan lokacin 'yan matan da aka yi garkuwa da su a makarantar na Chibok, inda kuma duk rana wanda duk ya bi wannan shatale-tale zai ga hotunan tare da tuna masa da cewa waɗannan 'yan mata dai har yanzu suna hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Ku tausaya ku agaza waɗanda mata Najeriya mu ce kar mu bar ta ci wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya
to a canja muhuriyar Niger ma mata sun bi sahun takwarorin su a Najeriya domin tuna wadannan yan mata na Chibok ga su lamumun da barma da karin bayani a cikin wannan rahoton
Shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin mata a Jamhuriyar Nijar irin su Madam Mori Hajiya Amina na ganin akwai buƙatar ƙarawa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa ta hanyar tanadin kayan aiki amma kada a manta da yawaita addu'a inji ta
Shekaran jiya ina saurare naji wani uban dai ga yara da yace an ce musu ga wajen da yaran ga suke sun kama hanya za su bi sai wasu suka ba su shawarin da lalle azimu in sun tahi ba wanda zai komo da rayuwa to in dai ya zama to haka nan ne me yasa gwamnati ba ta approachin mutane talakawa a samu labari gare su a ba su haɗin kai da yanzu an samu inda yaran ne suke kuma su kasashen shugabannin kasashen ga namu su tambayi goyen baya ga masu hannu da shuni da adda kaya da munan bamu da su suke da jirage suna da komi yau danka ya tahi kwana daya kwana biyo shekara biyu baka san abin da yake ciki ba wata kila da rai wata kila babu rai yaya ake ciki yaya ake ciki dole wannan abu yayi gaban tunani wanga abu yana bada bakin ciki bai da misali tunda in kun nura kun gani akwai uwaye da yawa da basu da rayuwa
domin goyen bayan iyayen yaran da wannan matsala ta sama shekaru biyu bayan kwaruwar wannan al'amari shugabar kawancan kungiyoyin mata na Kongafen Madam Kako Hajiya Fatima ta yi kira ga mayakan na Boko Haram su canza tunani
inda hal jihadi suke na musulunci su kokari dan Allah dan Allah dan Annabi saboda Ubangiji saboda kukan uwayen wannan yara saboda kukan al'umma wannan yaran suna da rai a sako su
Kasar Niger wacce yake kewaye da kasashen da kungiyoyin ta'addanci suka kafa sansani ta shiga sahun waɗanda hare-haren ta'addanci ya addaba saboda haka hukumomin kasar suka ƙara ƙarfafa matakan tsaro a muhimman wurare da dama haka kuma kasar ta Niger bata ware kanta ba wajen yakar wannan sabon al'amari da ya addabi duniya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
Nigeria
Man jabo su da Usman bin Godiye.
To, an gashe ku Sulaiman bin Barma. Yau kotun dauka kara a Sokoto ta ba da umurni a mayar da Mustafa Haruna Jakolo da aka sauke akan karagan mulki. Ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan kwashe tsawon shekaru 10 yana mulki a matsayin sarkin Gondo na 19, gwamnatin jihar Kebbi a gargashin tsohon gwamna Adamu Alero ta cire Mustafa Haruna Jakolo daga mukamin sa a watan Yuni shekara ta 2005, inda ta maye gurbin sa da sarki mai ci yanzu Muhammadu Iliyasu Bashar. To sai dai Jakolo ya kalubalanci cire shi din da aka yi a babbar kotun jihar Kebbi, wacce ta yanke hukuncin cewa an cire shi ba bisa ka'ida ba, don haka ta yi umurni da a dawo da shi kan kujerar sa. Kasancewar gwamnatin jihar a ƙarƙashin tsohon gwamna Sa'idu Ɗakin Gari bata ɗaukaka ƙara ba, ya sa sarkin Gondo mai ci Iliyasu Bashar ɗaukaka ƙara a babbar kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Sokoto. To sai dai kotun ta yi watsi da ƙarar da aka ɗaukaka tare da tabbatar da hukuncin kotun ta jiha, bisa hujjar cewa an cire Sarki Jakolo ne ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da ya saba wa sashe na 6 da sashe na 7 na dokar nadawa da cire sarakuna ta jihar Kebbi da kuma sashe na 36 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Barista Ahmad Zumaru shine lauyan Mustafa Jakolo a zaman shari'ar.
Sashe na 6, sashe na 7 na nada sarakuna da hidda sarakuna, yace kahin a hidda basaraki sai an bincike shi in yayi lahi ko ka bincike shi kai ka gwamnati ka ce yayi lahi ka da yayi lahi to kuma baka iya hishe shi sai ka tambi sarakunan wannan jihar in sun ce ka hishe shi to Aliru wannan jihar Kebbi bai bincika ba sannan ko bai tambi sarakuna ba haka dai kuma ciya hidda sarkin Gondo Alhaji Almustafa Haruna Jakolo to wannan hissa bata yi ba ina nan sarkin Gondo ne daram abinda ma ga kotu kan yi ba daga nan yanzu ga gobe ta yi salar jama'a babu wani abu shike
baka kaman yaya kuka ji da wannan hukunci
alhamdulillah abinda mun kaji mun ji dadi wanga lokaci ne na Buhari lokaci ne wanda ake so a samu tarbiyya cikin Najeriya lokaci ne aka so a bi doka lokaci ne wanda aka so duk abin da zaka yi ka bi doka to ga su ma sun wadi sun ce duk abin da doka ta ce a bi to dole sai an bi dokan nan
to sai dai lamarin ya sha bamban a bangaren lauyoyin sarki mai ci yanzu a karkashin barista Hussaini Zakariya
to a gaskiya kotu ta riga ta zartar da hukuncin kuma ba abin da zamu ce game da hukuncin da kotu ta zartar sai dai kawai mu karbi kofin shari'a mu yi studying sannan mu yi advising shi client din mu.
Ban sani ba, watakila kuna da kudurin daukaka kara, watakila ganin cewa wannan shine karo na biyu da kotu take tabbatar da cewa an yi cire wannan sarkin ba bisa ka'ida ba.
Eh, daukaka kara right ne na shi appellant, kuma right ne da yake constitution ta bashi yayi exercise. Insha Allah, in muka karbi judgment din za mu yi study, za mu zauna da shi mu yi magana duk yanda muka yi concluding da shi, duk abin da ya ba mu directive on shi za mu yi insha Allah.
Ko bayan mayar da shi dai kotun ta daukaka kara, ta kuma ba da umurnin biyan Jakolo dukkan haƙoƙinsa da ba a bashi ba a matsayin sarkin Gondo na tsawon shekaru 10 da ƴan watanni da aka cire shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau talauta da ta, kowa da takarda ta yi aji. Eh, an yi shari'a mai yawa, an so a yi ta lamari.
To, Murtala, an gaishe ka. Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Alhaji Maima Labuni, babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Buhari Nusa Kumuriya ya yi tambayoyi guda biyu. To, amma Alhaji Mai ba samu damar amsa masa tambayarsa ta biyu ba, lokaci ya kure. A saboda haka yau Alhaji Mai zai bada amsa. To, batun waɗannan ƙungiyoyin da yace an musu alƙawarin cewa za a riƙa yin taro da su fa.
Eh, to, Hajiya, maganar ƙungiyoyi ba su ƙungiyoyin nan mu tsakaninmu da su muna ba su affiliation letter ne. Akwai abin da muna ba su register na cewa muna tare da su, kuma mun yaba kokarin su, kuma muna yaba kokarin su kamar yadda suka jajirce a lokacin da ake yakin neman zabe, suka je suka bi lungu da sako, suka gamsar da mutane, kuma suka bada nasu gudunmawa. Har yanzu ma ni na yi imani su ma suna iya kokarin su su ga cewar an ci nasaran abin da ake kai. Saboda kamar yadda shi yake magana, watakila shi ba yana BSO bane, yana wani kungiya ne wanda ita ma tana karkashin BSO din. So, amma ita BSO ni kamar yadda na sani suna kokari sosai matuka, har yanzu din nan da muke magana suna kan kokari, kuma insha Allah ina gani kaman tsakanin su ya kamata su mika hannu ne da za su haɗa hannu tsakanin su da waɗannan ƙungiyoyin kamar yadda suka yi da farko. Amma mu a jam'iyyar abin da muka sani, mun san cewa duk wani ƙungiya da ya taimaka wa jam'iyyar APC, duk wani ƙungiya da ya taimaka shugaban Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa, suna nan, kuma mun yaba kokarin su, kuma za mu ci gaba da yaba kokarin su. Duk abin da ya taso a jam'iyyance na suna buƙatan ko su ga jam'iyyar ko su yi magana da jam'iyyar ko ga abin da suke so jam'iyyar ta musu, a shirye muke a kullum, kuma mun san kokarin su, kuma har gobe muna gode musu.
To, bari mu koma Katsina. Katsina, mutum na gaba, bismillah.
Muna na bari mu azu kuma kaura Katsina yar mabuta kafafen yaɗa labarai sha Katsina. Tambaya ta shine wani mataki ka dauka wajen bunƙasa harkar noma da haƙoma a cikin ƙasa da mu a cikin.
To, ka gama tambayar ka? Alhaji Mai, ka ji tambayar ta sa ko?
Eh, akan maganar harkar noma da madarai.
Eh, wani matakai kuke dauka?
Eh, akwai matakai da yawa wanda kamar shi mai girma shugaban ƙasa ya yi bayanai akan maganar bunƙasa harkar noma da madarai, musamman ma yadda halin da ake ciki na yadda kudin mai ya fadi a kasuwannin duniya, hankali ya koma na yadda za a dubi wasu fannoni daban, musamman ma yadda za a bunƙasa noma da harkan ma'adinai. To, ina gani kamar wani abubuwa ne wanda shi minista na gona Chief Audu Obe ya yi gamsasshiyar bayani da tsare-tsarensa da yadda yake gani yadda za a bunƙasa noma, musamman ma irin na zamani, da kuma musamman ma shi ma minista na ma'adinai Kayode Fayemi ya yi gamsasshiyar bayani yadda zai samo kusan aiki ma 'yan Najeriya miliyan 5 akan harkar ma'adinai. Ina gani kamar waɗannan abubuwa duka ana kan tsare-tsare yadda insha Allah 'yan Najeriya za su gani a kasa nan ba da jima ba, saboda kamar yadda nace yanzu duk dogoro Aman Fetur shi ya kawo kasan nan halin da take ciki a yanzu, saboda duk lokacin da aka dogara akan Man Fetur, to idan farashin mai ya fadi kuma dole ne tattalin arzikin kasa ya dan tabo. To wannan suna daga cikin abubuwan da ake duba yadda za a bunkasa su, saboda a samu hanyoyin kudaden shiga daban wanda ba na Man Fetur ba.
To bari mu koma Abuja. Abuja, mutum na gaba, bismillah.
Aga na jiya.
To bismillah. To
assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Aja mai magana Abubakar Ka'ida ne daga Abuja, dan kungiyar mabutan kafafen yada labarai da shugaban kasa ba chairman. To ina ma bako barka da zuwa.
To bismillah.
Tambaya na shine, naji shugaban kasa kokarin da yake yi akan cin hanci da rashawa, ana karɓo wasu kuɗaɗe a wasu wurare. To shin naga wasu gwamnati, wasu jihohi sai shugaban kasa ne kawai ke wannan bakin kokari yana anso wannan dukiya, ko kuma har da wannan gwamnati su ma suna anso na suna tura mai ta bayan fage ne? Ni shine sa abin da ya kulle min kai ban gane ba kenan har yanzu. Tambaya nake na farko.
Ka gama tambayarka?
Na gama tambaya na Hajiya.
To Alhaji mai ka ji tambayar sa ko?
Tambaya shi da ina da kamar ai maganan amso kuɗi, ko kuma duk inda aka yi rubda ciki da dukiyar jama'a, ina matakin karamar hukuma ne, ina jaha ne, ina tarayya ne, ba barin su za a yi ba. Ina gani kamar idan mai sauraro yana jin rediyo, kamar jiya naji gwamnan Nasara yana maganan miliyan 500 da ya amso daga cikin kudin da aka yi rubda ciki da shi a jihar sanin Niger. So ina ga kamar wannan ya ishi mutum misali cewar a jiha ma gwamnoni suna iya kokarin su na ganin cewar sun taskace da dukiyar al'umma a wannan jihohi. Ba wai ya ta'allaka cewa laifi sai an yi a tarayya ba ne, ko a karamar hukuma aka yi laifi, saboda su jami'an EFCC da sauransu wanda wannan hannuwin ya rata a kansu, idan suka samu rubutaccen bayani akan ga inda aka yi rubda ciki, to ina gani dole akwai wani tsari na haɗin gwiwa tsakaninsu da jihohin yadda za a kwato wannan kuɗin. Bai wai tsaya cewar idan mutum ya ebe kuɗin jiha shi kenan ya tsira ba ne, ko kuma ya ebe kuɗin karabar hukuma ya tsira ba ne. Magana ne da ake akan yin adalci, yin gaskiya a ƙasa, yadda za a kiyaye dukiyar al'umma. Wannan shi ne abin da ake mai tsoro.
To bari mu koma Katsina. Katsina, mutum na gaba ya tambaya ko? Katsina, kuna ji na? To bismillah ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Abu Bakar Muhammad Lemon Sanjabi, karamar hukumar Mani Jihar Katsina, ma'adin kungiyar mu da jama'ar jihar Katsina. Ina ambaton farko, barka da zuwa. Sannan tambaya ta ga babban bako, idan ce wani shiri ne ko kudiri ko mata shugaban Buhari ke akan gyara manyan hanyoyin ƙasar nan waɗanda suka lalace, waɗanda ke son rayukan al'umma a kullum babu adalci. Allah ya kaɗai sa adalci.
To ka gama tambayoyinka?
Wannan ita ce tambaya ta.
To ina ganin kaman batun manoman nan wani yayi tambaya game da shi, amma ban sani ba, ko kila Alhaji mai zai maka karin bayani. Ka ji tambayoyin nasa ko ranka ya dade?
Naji maganan da yake na maganan gyaran hanyoyi, ai suna daga cikin manyan kudurorin gwamnatin nan, sannan kuma duka suna daga cikin abubuwan da wannan kasafin kuɗi na bana ya ɗauka, musamman ma maganan hanyoyin mota da kuma na jirgin ƙasa, wanda kuma ana bayanin iya kokari yadda aka gani cewa insha Allahu da an fara ayyuka a cikin wannan kasafin kuɗi za a gani gyare-gyare da za a yi na hanyoyi da kuma da kuma na hanyoyin jiragen kasa. Ina gani duka wannan abubuwa kamar yadda na faɗa da baya ne na cewar abubuwa ne wanda kyaliya ta sa suka ruguje, to dole ne sai an zake gyara su, kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za a gan su a kasa mutane za su ga cewa lalle wannan alkoro da aka yi musamman ma na gyaran titina da kuma hanyar jirage insha Allah nan ba da dadewa za a gan su.
To abinda ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke sake gayyatar ku domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage. A huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Sabon farko ta fito ne daga Naziru Sabo Gusau. Kace haba ɗan ƙungiyar Boko Haram ya kamata ku ji tsoron Allah, ku saki ‘yan matan Chibok da sauran matan da kuke garkuwa da su domin su koma cikin iyayensu da ‘yan uwansu su masu ci gaba da rayuwa kamar kowa. Ta gaba ta fito ne daga Ilyasu Muhammad Tungan Bako, kace mahaƙurci mawadaci, Allah ya sa haƙurin da aka yi na tsawon shekaru biyu ya haifar da ɗa mai ido wajen fito da ‘yan mata makarantar garin Chibok lafiya. Fata na gari Lamiri, muna addu'ar Ubangiji Allah ya dawo da ‘yan matan makarantar sakandar garin Chibok da ke jihar Borno ga iyayensu cikin ƙoshin lafiya, kuma muna roƙon Allah ya tuno asirin waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Saƙo daga Malam Anguma da makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Ta ƙarshe ta fito ne daga Hamza Galadima Birnin Kebbi, kace ta dace rundunar tsaron Najeriya da gwamnatin Najeriya su tsara dagewa har sai sun gano inda ‘yan makarantar garin Chibok suke.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, dakaran Amurka da na Philippines sun gudanar da sintirin haɗin gwiwa a kudancin tekun China, kuma suna ci gaba da kasancewa a yankin tsibiran tare da dakaran karɓa-karɓa da kuma kayayyakin aiki, a cewar sakataren tsaron Amurka a Shikata a yau Alhamis. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a Manila tare da takwaransa na Filipino, Kata ya ce sintirin haɗin gwiwar na farko da aka gudanar a kudancin tekun China an yi shi ne a watan Maris. Jami'an tsaro kuma sun faɗi cewa an kammala gudanar da sintiri na biyu a farkon watan nan na Afrilu. Ƙasar Philippines ita ce yanzu ƙasa ta biyu bayan Japan wadda dakaran Amurka suka haɗa hannu don gudanar da sintirin haɗin gwiwa a yankin tekun, a cewar jami'an tsaro. Ƙwararru na yin nazari akan hanyoyin da za a mai da wannan sintirin ya zama na yau da kullum, a cewar sakataren tsaron Philippines a wajen taron na manema labarai. Wannan sanarwar ta zo ne a lokacin da Amurka da wasu ƙasashe ke nuna damuwarsu game da takalar da China ke yi akan yankunan da ake takaddama akan su a kudancin tekun China. Shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da 200 a arewacin Najeriya, wani sabon bidiyo da ya nuna 'yan matan watanni huɗu da suka wuce ya sa iyaye sa ran ɗaliban na nan da rai.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima mu dawo muku da wani sabon shiri. Idan an jima muna son ne a cikin shirinmu na waya ku bayyana mana ra'ayoyinku akan cika shekaru biyu da kama 'yan matan Chibok. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Maryam Dauda ta yi mukamin domin gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu Zainab, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa domin ga Jamila nan da Halima za su shigo su gabatar da shirin yau da gobe. Sai an ji mu.